This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abice tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin jan ragamar shiri na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji ci gaban hirar da Sahabu ya yi da ɗan majalisar dattijai Suleiman Hunkuyi kan tada jijiyar wuya da ake ci gaba da yi tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC dangane da zaben shugabannin majalisar. Sai kuma maimaicin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed, za mu kawo muku nasiha Ramadan da sharhin jaridun Arewacin Najeriya. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masauraro, assalamu alaikum. A Najeriya, akalla mutane 40 ne aka kashe a harin baya-bayan nan da kungiyar ta'adda ta kai a arewacin kasar. Shedun gani da ido kuma majiyar tsaro sun ce wannan harin ya faru ne a wasu ƙauyuka da ke makwabtaka da juna a jihar Borno, kuma wannan lamari ya faru ne a ranakun Litinin da Talata. Mazauna waɗannan ƙauyukan da suka samu damar arcewa sun shaida wa muryar Amurka cewa maharan sun shigo musu ne a bisa babur da bus-bus, kuma suka shiga ƙona gidaje tare da kashe mutane ba ƙautawa, tare da ƙwace kayayyakin abinci daga hannun mazauna waɗannan ƙauyukan. Daya daga cikin mazauna cikin waɗannan ƙauyukan mai suna Isa da Buru ya ce yana gani aka harbe wasu, yayin da wasu kuma aka yi musu yankan rago. Kana yara da mata na cikin waɗanda wannan bala'i ya rutsa da su. Ko ranar Litinin da ta gabata, sai da wata ƙunar bakin wake ta tada bom a kasuwan kifi da ke kusa da masallaci a garin Maiduguri, fadan gwamnatin jihar Borno. Sai dai kawai yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan, amma dai ƙungiyar Boko Haram ita ce ta kwashe shekaru 6 tana gasawa mutanen yankin jihohin Arewa maso gabas aya a hannu. Kwanan nan kungiyar Boko Haram ta ƙara ƙaimi wajen kai hare-haren da take yi, musamman ganin cewa sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci babban rundunar sojan ƙasar ta matsa da headquarters daga Abuja zuwa Maiduguri, inda nan ne tungan 'yan Boko Haram ɗin. Dakarun da ke ƙarƙashin jagorancin Kurdawa a Siriya sun kwace wani birni da a da ya taɓa zama hannun kungiyar ISIL a yankunan da suke na kaiwa ga ainihin babban headquarters, inda kungiyar ta ISIL take da ƙarfi. Mayakan na Kurdawa da suke da goyon bayan sojojin sama da Amurka ke wa jagoranci da wani ɓangare na 'yan tawaye suka ce sun kwace garin Ain Insa a jiya Talata, awoyi bayan da dakarun suka kwace wasu muhimman sansanin soja da ke arewacin Siriyan. Kungiyar nan ta Siriya da ake kira Turanci Observatory for Human Rights ta bayyana cewa kungiyar ta janye gaba ɗaya daga garin na Ain Insa. Sai dai mai magana da yawan Kurdawan Reuters Zeglis ya bayyana cewa ko baya ga kwace wannan gari na Ain Insa, haka kuma sun kubutar da mutane da yawa da ke kewaye da wannan gari wanda yake tsakanin Hasaka da Aleppo. Sai dai kawai yanzu ma'aikatan tsaron Amurka ba ta tabbatar da kwace wannan garin na Ain Insa ba, ko kuma bataliya ta 99 ya faɗa hannun 'yan yaƙin Kurdawan. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A jiya ne manyan jami'an tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Mali suka buƙaci kwamitin tsaro ta majalisar da ta samar wa ƙasar wani kaso mai tsoka biyo bayan yarjejeniyar da suka cimma da 'yan tawayen Azbinawa. Mwangi Hamdi ya buƙaci kwamitin da ya gaggauta samar wa ƙasar ta Mali da kuɗin da za ta yi amfani da su wajen bunƙasa samar da ruwan sha, inganta makarantu da mahasken wutar lantarki. Hamdi ya ce samar da ababen more rayuwa ya zame wajibi, domin ko yanzu dubban 'yan gudun hijira da suka bar ƙasar za su fara kwarara zuwa gida. Ya ce yanzu ƙara gina ababen more rayuwa har sai ya fi wahala bisa ga lalata su. Ya ci gaba da cewa wannan yarjejeniya a arewacin ƙasar zai zame wani babban matsala da ba wanda ka iya bayyana abin da ka iya faruwa game da harkokin tsaro a yankin. Hamdi ya ce arewacin ƙasar ta Mali yana da matsanancin yanayi kuma babu ababen more rayuwa a yankin, wanda kuma wannan babban kalubale ne ga Majalisar Dinkin Duniya na kokarinta wajen ganin ta samar da zaman lafiya a yankin. Yanzu haka dai kasar ta Mali ta sa hannu a wani shirin shiga tsakanin da kasar Algeria ta shiga tsakaninta da yan tawayen Azbinawa da ma masu mara mata baya akan gwamnatin kasar, waɗanda suke cewa gwamnatin kasar ta jingine su a gefe guda kuma an yi biris da bukatunsu. Sai dai ba wannan ne karo na farko da aka kulla irin wannan yarjejeniyar ba, amma lamarin sai ya sukurkuce daga bisani. A shekarar 2012 ne dai rikici ya balle a kasar ta Mali, wanda ya dalilin juyin mulkin wanda ya sa Azbinawa kwace wasu muhimman birane a arewacin kasar kafin a fitattake su. ‘Yan majalisar dokokin jihar South Carolina da ke nan Amurka sun amince su tattauna a kan su cire tutar nan a harabar majalisar dokokin jihar, biyu bayan roƙon da gwamnan jihar ta yi, wato Nikki Haley. Tutar wadda ke nasaba da mulkin kama karya da aka yi wa baƙaƙe a nan Amurka shekaru da yawa da suka gabata. Jiya Talata ne dai ɗaruruwan masu zanga-zanga suka cika harabar majalisar na ginin majalisar na Charleston. Suna rera waƙan cewa sai a cire wannan tutar a gaban majalisar dokoki, suna cewa a sauke wannan tutar. Masu zanga-zanga sun buƙaci a daina kafa wannan tutar, wanda a cewarsu ci gaba da nuna alama ce ta tursasawa da bautar da baƙaƙe da aka yi a wani lokaci can baya. Gwamnan Haley ta ce za ta gayyaci 'yan majalisar jihar da su zo domin su tattauna da ita, musamman a kan wannan batu na ci gaba da barin wannan tutar tsaye a harabar majalisar. Ta ce duk da yake wasu na kallon tutar abin mutuntawa, wasu kuma suna kallonsa ne a matsayin abin da yake tuna musu mummunar tarihi, yadda aka gana wa waɗansu baƙaƙe azaba a wani lokaci can baya, ko matashin nan da ya harbi a cikin cocin da yake na baƙaƙen Amurkawa ne an gan shi riƙe da wannan tutar kafin aikata wannan ɗanyen aiki.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin mu bude taskar rahotannin namu da batun cece ku can nan da ake tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC dangane da zaben shugabannin majalisar tarayyar Najeriya. Dan majalisar dattijai Suleiman Hunkuyi ya bayyana wa abokin aikin masa Sahaba Imam Aliyu abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya game da wannan zaben.
Baya ga zaman da suke yi a zauren majalisa, wannan shine karo na farko da sanatocin jam'iyyar APC daga bangarorin biyu, wato Unity Forum da Like Minds, za su zauna a ɗakin taro wuri guda domin su yi ƙoƙarin warware batun zaben shugabannin nasu. Saboda har yanzu ba a zaɓi shugaban marasa rinjaye ba tukuna, sai taro ya tashi baran-baran. Sanata Kabiru Garba Marafa ya ce ba nasarar da saraki ya samu shi ne ya fi damunsu ba, yadda aka gudanar da zaɓen ne ya saɓawa ƙa'idojinsu.
Mu waye gari mun shigo majalisa kawai sai muka ga an zo da sabon littafi ɗauke da dokoki, wanda ba a bi tsarin yanda shi littafin ya ce a yi gyaran shi ba idan haka ta taso.
Sabanin wanda kuka saba amfani da shi?
Sabanin wanda muka saba amfani da shi na shekara ta 2011 zuwa 2015 ba a canja shi ba. Tunda muka shigo da mu akai majalisar nan kuma gwargwadon hali mun zauna a ciki, in ma ranan da baka nan ne akwai lokuta da ake fitowa da abin da ake kira hansard. Wannan hansard yana faɗin abubuwan da aka yi rana bisa rana kullun, ga abin da majalisa ta yi, kamar na wata uku sai a cure lokaci guda a baka domin ka duba. In ka ga wani abin da ka ga an sanya wanda bai daidai ba, sai ka ce a wannan abin yaushe aka yi shi. Misali, mun duba duka wannan abin nan, babu ranar da aka gyara ga wannan doka. To kin ga akan kuma wannan tsari na wannan littafi aka gudanar da zaɓuɓɓukan da aka gudana ranar. To kin ga idan an gudanar da zaɓe akan dokan da babu ta, kin ga duk abin da aka gudanar bai da tasiri, bai yi ba.
Daga dukkan alamu har yanzu tsuguno ba ta ƙare ba, domin uwar jam'iyya na taro, 'ya'yanta ma na taro akan wannan batu na shugabanci. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Madalla, gaida Madina, ba dai wannan muka so mu kawo muku ba, amma dai kuma sai ka ci faduwa ta zo daidai da rama, daidai da zama domin batun da yake nan da ake. To kafin mu ci gaba, bari mu karama marigayi Alhaji Adamu Damaraya Jos da waka talaka.
Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar mu kula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja ka da Italiya in yi ɗan koka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya, yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga batishin, ga laina shin, ga labintin zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa, dubi babban kantikin su wai, dudan talakawa an kai, mutukan talakawa sai du waɗannan dolaren rufe. Jirgin sama mai rugujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba, to idan talakawa ya shiga. Shin jirgin ƙasa kariya, dan talakawa an kai, dama su ne ke shiga, sannan zai dawo da su.
To, Alhaji Kammaza, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma agogoma na Washington na cewa karfe 3:11 na Asuba. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimaitin ciki da gaskiya.
Gwamnatin da suka wuce sun ɗauki kuɗi bashi suka raba ma juna. Mai magana da gwamna ya ce ya kamata a dawo da kuɗin nan, kuma muna yin abin da za mu yi mu karɓa ma mutanen nan kuɗinsu. Yanda abubuwa da muke ganowa yanzu nan dole sai an yi binciken.
Iri wannan magana muluke ne mun yi yau, an ce mu ba mu da kirki mu yi abun nan, za zauna za yi mana iri wannan ƙarya, su mafa lokaci na zuwa su maza su kara. Sos da an ce kudin na ya fito na farko ƙarya ne. Chief Press Secretary din da ya yi maganan nan ya fito mani da evidence da ya kawo iri wannan kudin office dina da lokacin nake SSG.
Jama'a assalamu alaikum. A yau za mu ɗan jingina batun masu filaye na ƙauyen Firo a jihar Bauchi, waɗanda suke ƙorafin cewa gwamnati ta ware naira miliyan 31 domin biyan su diya, to amma miliyan 2 da wani abu kawai aka ce za a ba su, duk da cewa fiye da rabin filayen nan nasu ne. A yau ɗin za mu shiga cikin wata taƙaddama ce da ake tafkawa a jihar Niger a kan wasu kuɗaɗen da gwamnati sabuwa ta yi zargin cewa gwamnatin da ta shuɗe ta Babangida Aliyu ta je taranto su dubban miliyoyi, tana dab da sauka daga kan mulki, sai jami'an tsohuwar gwamnatin suka raba ma junansu, a cewar jami'an sabuwar gwamnatin kenan. Kakakin gwamnan na yanzu shi ya fara yin wannan zargi.
Sunana Dr. Ibrahim Duba, ni ne kakakin gwamnan jihar Niger. Matsalarmu shi ne ba kuɗi. Gwamnatin da suka wuce sun ɗauki kuɗi bashi suka raba ma juna, because sun ce sun ɗauki bashi za su yi aiki da shi, ba su yi aikin ba. Kuɗin nan kuma na mutane ne. So yanzu nan abin da muke so mu gaya musu shi ne, muna son kuɗinmu, a dawo mana da kuɗinmu. Kuɗin mutane ne, ba nasu ba ne.
Takamun kuɗin nan akwai adadinsu?
Adadin a wani bangare kenan, just one abun nan local government ministry na local government su suka borrowing 2.9 billion, a ce uku ma dai kawai. So kuɗin nan na mutane ne. Mun yi magana da governor ya ce ya kamata a dawo da kuɗin nan, kuma muna yin abin da za mu yi mu karɓa ma mutanen nan kuɗinsu. In muka samu kuɗin nan, za a iya gina hanyoyi da mutane suke bukata, za a iya basu abinci, za a iya gyara water boards ɗinmu a samu ruwa, kowa ya samu ruwa koda 24 hours, ko ba za a samu 24 hours ba, a samu dai ko rabin rana dai a ce muna da ruwa a gida, sai za a iya sa tanki, you know. To ba wai mun zo ba ne mu yi bincike. Yanda abubuwa da muke ganowa yanzu nan dole sai an yi binciken. amma ba za mu ce binciken za mu yi ba aiki za mu yi amma wajen da muka je muka gani cewa ya cancanci ai binciken za yi za karba kudin nan eh in kudi ne za karba in wani abu ne suka gudu da shi za mu karba because ko mu ma ba namu bane na mutane ne
yanzu bayan wannan kudin gaba ɗaya jimilla nawa gwamnatin nan ta gada bashi daga tsohuwar gwamnati
to lokacin transition mun san cewa 56 billion ne amma abubuwan da muke ganowa yanzu nan da alama yafi haka nan
to yanzu wani tabbaci za ku ba mutanen Niger
cewa
game da tabbas cewa za ku yi bincike tsakani da Allah kuma kudin nan an dawo da su za a yi aiki da su wa jama'a
abu daya ne dai nake so in gaya ma mutane shine mun zo ne mu yi aiki kuma na san zan iya rantsuwa cewa na san gwamnan nan ya zo yayi aiki ne because baya bukatan sata Allah ya bashi abin da zai bashi kuma mun yi magana over even lokacin campaign na san ya zo yayi aiki ne abin da ya ga ma mutane kenan kuma bai canza ra'ayin shi ba so su san cewa akwai tabbar za mu yi musu aiki
Dr. Ibrahim Doba, kakakin gwamna Abubakar Sani Bello na jihar Niger, Idris Ndako Paki, shine tsohon sakataren gwamnatin da ta shude, kuma shugaban kwamitin miƙa mulki na wancan gwamnati. A cewarsa, duk waɗannan bayanai na kakakin sabon gwamna yarfe ne kawai saboda irin gagarumin aikin da suka yi ma al'ummar jihar Niger a lokacin da suke mulki.
To, alhamdulillah, alhamdulillah. Kuma alhamdulillah dai in Allah ya kai ka wani guri a matsayin iri abubuwa da muyi dinnan na mulki kuma ka sauka lafiya sai a tabbata kullu ana alhamdulillah abun nan da mun ji da naji maganan nan abun ya bani mamaki domin iri wannan magana mulki ne muyi yau an ce mu ba mu da kirki muyi abun nan za zauna za yi mana iri wannan kariya su mafa lokacin na zuwa su ma za su kare iri wannan abu aka zamu ci gaba a rayuwar mu ba muke yin juna bane kuma ko mawakaci ne muke ba za mu diba iri wannan kudi ba na daya na biyu iri wannan albashi da an ce mun je mun dauka kowa a kasan nan ta san cewa tun January na this year federal government na gwamnatin da ya wuce na Jonathan sun riga sun rubuta ma duk banks cewa kara ba kowace jami'a state loan to ina ne mun samu namu har ma hana magana cewa an bada kudin nan ne eve of our departure ai wannan magana is highly misinformed is so baseless and is a figment of
yanzu kana ne ba ku karbo bashin wannan biliyan 3 da suke magana ba
in an ce mun karbo bashi da waye ne a hannunwa yaushe to wannan ba mu sani ba domin ni dai a matsayina a SSG lokacin kuma na tafiyan komi da talba ke yi na transparency nashi duk abubuwa da za a yi ana discussing a kansu kuma ni ne secretary na kansu ban ji ban gani ba inda an dauke loan ba loan man ko kana so aka dauka bashi a lokacin nan ba bayarwa domin an riga an sa hanawa cewa kra aba especially gwamnoni da an gan cewa states din nan ba za su dawo ba sabon mutane za su zo su ci gaba da aikin nan
amma a cikin jawabin su an ce har office ɗinka an turo kusan naira miliyan 600 duk san da wannan ba
to ina ma kudin source da an ce kudin ne ya fito na burko kariya ne to in ba abu a ce an ba wani to da Allah ina roke su in sunna wanda chief press secretary din da yayi maganan nan ya fito mani da evidence da ya kawo iri wannan kudi office dina da lokacin nake SSG to me za ka yayi office dina ba kungila office dina ba abunda ake yi da za ce na kashe kudi a ce an tura iri wannan kudi zuwa office dina ai wannan blackmail ne
me ya kawo to maganan nan tunda kun yi rubutu na an san mulki wato kun ba da takardu a bayanai sun ce ba ku sa wayannan kudaden ba kuma daga ba suka gano ba ka ga dai akwai wani abu
ba wani abu a ciki ka duba ni ne chairman na transition committee da ya rubuta handover note hand over note namu da mun rubuta wallahi tallahi na imani kuma na yi tabbata zan yi rantsuwa cewa ba inda za a iya yi iri wannan hand over note is very comprehensive and up to date irin wannan bashi surutun nan da ake yi cewa wai ba sa shi a hand over note ba wannan ma bayani ma yanzu nake ji da gurin ka ba illon ba to ya za sa abu in sun gan an yi wani loan su nuna mana domin abinda mun gani a press statement and as press release nasu kudin nan da an ce an ba da loan an riga an karbo muna so mu tambaye su a ga mana waye ne ya karba loan waye ne ya karba loan
a yanzu dai sabuwar gwamnatin ta jihar Niger ta ce za ta miƙa wannan batun a gaban hukumar yaki da zarmiya ta EFCC domin a kira tsohon gwamna Babangida Aliyu a gurfanar da shi yayi bayanin waɗannan makudan kuɗaɗe Honorable Faki yace ba zai sharhi kan wannan ba akai batun nan duk inda aka ga ya dace akai ku kasance da mu domin jin duk wani abin da ka taso game da wannan batun a can wani gefen kuma wai shin yaya batun kudaden allowance da sanatoci da 'yan majalisar wakilai suke karba ne na tarayya a Najeriya yaya batun motocin da aka bar ma 'yan majalisar idan har suka biya kashi 30 cikin 100 na kudaden kawai waɗannan na daga cikin batutuwa da muke bin sawun su kada a manta ana iya aika mana da duk wani bayani a cikin sirri na almundahana a email namu na ciki da gaskiya @gmail.com a kasance lafiya
a gaida Malam Iro yanzu kuma ga Mustafa Nasiru Batsari da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan Arewacin Najeriya a wannan mako.
Da jaridar Blueprint za mu fara sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako da daya daga cikin manyan labaran ta da ya shafi shingen binciken motoci akan hanya na sojojin Najeriya. Jaridar ta ce shugaban Najeriya General Muhammadu Buhari ya ba da umarnin cewa sojojin su janye duk wani shingen binciken ababen hawa da suka sanya akan titunan Najeriya. Jaridar kuma ta ce umarnin ya fara aiki ne a nan take. A ɗaya gefen kuma jaridar ta Blueprint ta ba da labarin cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nemi goyon bayan 'yan jaridun kasar a sabuwar gwamnatinsa domin samun nasarar tafiyar da gwamnatin kamar yadda ake bukata. To ita ma da jaridar People's Daily da kalaman shugaba Buhari ne ta yi babban labarin ta akan abin da ya shafi tattalin arzikin kasa. Jaridar ta ce a hukumance shugaba Buhari ya shiga ofishinsa da ke fadar shugaban kasa a Abuja. Sannan ya bayyana cewa babu kokobu a asusun gwamnatin Najeriya. A can ɗaya gefen kuma jaridar ta People's Daily ta ɗauko wani labarin da ke nuna cewa a sakamakon rikicin ƙungiyar Boko Haram, sanatoci a Najeriya sun buƙaci a samarwa yankin arewa maso gabashin Najeriya ma'aikata mai cin gashin kanta. A nata gefen jaridar Daily Trust da batun harin kunar bakin wake ne ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta. Jaridar ta ce wata 'yar kunar bakin wake ta kashe mutane 35 tare da jikkata wasu da dama a birnin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno. A can cikin jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako ta yi ɗaya daga cikin labaranta ne da ke ambato gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal yana kira ga direbobin tankar dakon mai da su yi wa Allah su rika bin dokokin hanya sau da kafa. A ƙarshe da jaridar Leadership za mu kammala sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako da kuma ɗaya daga cikin labaranta da ke nuna cewa tsohon shugaban majalisar dokokin jihar Yobe ya sake zama shugaban majalisar dokokin jihar ta 6 a yanzu. Jaridar ta ce 'yan majalisar sun sake dawo da Honorable Adamu Dala Dogo a matsayin shugaban majalisar dokokin jihar ta Yobe. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla sai kuma nasihar Ramadan.
Na'udzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. magana akan maganan zaman lafiya, wato addinin musulunci sunan sa ma dama Islam shine zaman lafiya. Wato duk wani abin da kake ana yi da sunan musulunci na tada hankali, wato son zuciya ne ba abin da musulunci ya kawo bane. Cikin Qur'ani Allah madaukakin sarki ya ce duk wani wanda ya kashe rai guda kaman ya kashe dukkan halittan Allah gaba ɗaya ne, wani kuma duk wanda ya kokari ya tsirar da rai kamar ya rayar da duk rayukan duniya ne. Wannan addini dake kira akan ayi zaman lafiya, a kiyaye mutunci da rai, wanda dabba ma ba a yarda mutum ya cutar da shi ba, a ce wannan addini ya zamanto shine addini mai kashe mutane. Ba addini musulunci wannan son zuciya ne, idan siyasa ko kuma wani abu ya shigo cikin addini kada daura addini wannan laifi. Addini musulunci addini ne zaman lafiya, addini ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da makwabtansa. In ka duba cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai wani bayahudi da yake shi boyin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, da ya rashin lafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaishe shi ina tare da mahaifinsa. Kaga da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaita masa musulunci ya musulunta, bayan haka ya mutu, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na gode wa Allah da ya tsirar da wannan bawan Allah saboda ziyara na da kai wurinsa. Kaga addinin musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zauna da wayannan mutane haka ba, zamantakewa wajibi ne, Allah ne halice mu. In dai za a yi mutum wa'azi ya zo a hankali ya ji ya bi addini, in Allah shi da shi zai karba duk irin hikiman ka da kake da shi, baka isa da shiga cikin zuciyar Annabi mutum ka shirye da shi ba, tunda babban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abincin sa ya girma, shine Abu Talib baban Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, ya mutu yana kafiri bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da shi ba. Annabi ya yi da shi kalma guda, kul la ilaha illallah kalimatun uhadu laka biha indallah, ka faɗi wannan kalma daya zan kai hujja gurin Allah cewa naji ka faɗa, yaki ina tare da kafirai abokanansa suka ki shi yake ya mutu haka. Ashe zuciyar nan Allah madaukakin sarki shike cusa mutum musulunci, mutum bai sai cusa mutum musulunci ba.
To madalla, sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, ina gana Muhammad Awale da yin da shekaru ku musu mu cikin jihar Bauchi Najeriya. Hakika abin da gwamnatin jihar Kaduna ya kyauta, saboda a nan ne jihar Bauchi hukuma da take kula da tsangaya, a nan mu karamar hukumar Toro, wallahi akwai malaman da ba sa iya kai da iyayensu dandana su zama malaman tsangaya, da su ake rarraba kuɗaɗen, su ne na kasassu, na kasassu kuma su ne masu hankali, wani ba na kasassu ba a nan jihar Bauchi. Da haka duk gwamnatin da yake kar wani gona ya bada wannan tallafi na watan arziki ko kuma na tafiya baka, saboda zalunci ya yi yawa, ina ce ba su ba sa ba mutane. Ne magana Muhammad Awale a wayar tarho kuma ta gaskiya Bauchi Najeriya, na gode da yawa.
Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A Najeriya akalla mutane 40 ne aka kashe a harin baya-bayan nan da kungiyar 'yan ta'adda ta kai a arewacin kasar. Shedun gani da ido da kuma majiyar jami'an tsaro sun ce wannan harin ya faru ne a wasu ƙauyuka da ke makwabtaka da juna a jihar Borno da ke arewacin Najeriya. Mazauna waɗannan ƙauyukan da suka samu damar arcewa sun shaidawa muryar Amurka cewa maharan sun shigo musu ne bisa babur da bas-bas, kuma suka shiga ƙona gidaje tare da kashe mutane ba ƙaƙƙautawa da ƙwace kayayyakin abinci daga hannun mazauna waɗannan ƙauyukan. Ɗaya daga cikin mazauna cikin ƙauyukan mai suna Isa da Buru ya ce na gani aka harbe wasu, yayin da wasu kuma aka yi musu yankan rago.
To a gaishe ka ta takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai kuma da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana, ku je mu da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta ga rago na Bello Habib Galadanci. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Malam Sidi da ya haɗa shiri da ba da umarni, da injiniyan mu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.